إلى وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 6 ga watan Al-Muharram watan 1 a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 4 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne akan babul wali al-adil karshen abin da muka yi kenan yau zamu tashi babu wujubi ta'ati wulati al-amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimihim ta'atuhum fil ma'siya wato babin da yake magana akan biyayya ga majibinta lamarin musulmi wato shugabanni na musulmi wajibi ne a yi musu da'a fi gairi ma'asiya a cikin abin da ba sabawa Allah ba in sun yi umarni cikin abin da ba sako ba ne wa tahrimihim ta'atuhum fil ma'asiya da kuma haramcin saba wato yi musu da'a a cikin abin da yake sako an gane ko wannan ba zai zama wata harimihim ba sai dai sai zanto wata harimi ta'atihim duk wanda yake naci wata harimihim ne to sai ya shafe wannan him din ha da min wanda kuma wata harimi ne sai ya bar shi da yake babun da yake magana akan wajibin yin da'a ga shugabanni na musulmi lokacin da suka yi umarni wanda yake babu sabo a ciki wa tahrim ta'atihim bil ma'siyah kuma babin yana magana akan haramcin yi musu da'a cikin abin da yake saban Allah wannan kuma shine darasi na 85 ko qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa yace ya waɗanda suka yi imani ati'u Allah ku yi da'a ga Allah wa ati'u ar-rasul ku yi da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulil amri minkum da majibinta lamarinku mahallu shahid a cikin wannan aya Allah ya yi horo da cewa a yi da'a gare shi a yi da'a ga manzon Allah a yi da'a ga majibinta lamari kuma sunan shugabanni din to a nan wurin malamai sun yi bayani dangane da me ake nufi da ulil amri minkum ma'abuta lamarinku waɗanda lamarinku ke hannunsu wa ake nufi da wannan lafazi waɗansu cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shi sune shugabanni wanda suke da mulki a hannunsu wanda suke da ruwa da tsaki wajen kafa kotuna da zartar da hukunci a tsakanin mutane suke da ruwa da tsaki wajen kakkafa gidaje na kurkuku domin ɗaure ko horon wanda ya cancanci a hore shi kuma suke da ruwa da tsaki wajen yin umarnin a fita a tafi jihadi to waɗannan su ne ulil amri minkum waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ulil amri su ne malamai masu karantarwa malamai masu wa'azi na addinin musulunci su ne ake nufi da ulil amri minkum a hakikanin gaskiya shi waliyul amri na al'ummar musulmi wato lalle ne ya zama mai mulki wanda yake da ikon ya sa a yi ko a bari to wannan kuma zai fi komawa ne zuwa ga mai mulki wanda yake da gwamnati a hannu to kuma shi din yana daga cikin sharuɗan kafa shi ya zama mai mulki ya zanto yana da ilimin addini don ya zanto abinda zai ce a yi ko ya ce a bari ya dace da abinda Allah yake so ya dace da abinda manzon Allah yake so idan ya zanto yana da karancin ilimin addini wajibinsa ne ya matso da mataimaka kusa waɗanda sun san addini amfanin kasancewarsu tare da shi dai idan zai yi dokar da ta sabawa Allah su faɗakar da shi idan kuma ya yi ta daidai su ƙarfafe shi a kai su ba shi hujjoji da dalilai na kasancewarta daidai ɗin to wajibin shi ne in baya da ilimin addini ya ja masu ilimin addini kusa da shi. Haka kuma ko da yana da ilimin addini ba zai zanto ya san komai ba, wajibin shi ne dai ya ja waɗanda suka karanci addini kusa da shi don su ƙarawa ilimin nasa ƙarfi, su ƙarawa fatawarsa ƙarfi da dalilai, don tunanin da mutum 5, 6, 7 za su yi ya tsara tunanin da mutum ɗaya kawai zai yi kaɗai. To wannan dai shi ne shugabannin musulmi, wanda yake wajibi ne a yi musu da'a, wa ulil amri minkum, kuma wato da majibinta lamarinku. A nan malamai suka ce wato da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah, da'a ga majibinta lamari. Allah ya bambanta su ta fuskar lafazi a cikin ayar, don da'a ga Allah sai aka ce ati'ullah, da'a ga manzon Allah ma wa ati'ur rasula, amma da'a ga shugabanni sai aka ce wa ulil amri, sai aka yi atafinsa akan da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah, ba a maimaita kalmar wa ati'u ulil amri ba. Hikimar da ke cikin haka shi ne, don abinda Allah ya ce a yi, don abinda manzon Allah ya ce a yi daidai ne, don abinda Allah ya ce a bari manzon Allah ya ce a bari, to lallai abin nan baya da kyau, don haka suka ce a bari. Amma majibinta lamari sa iya umarni da daidai, sa iya umarni da abinda ba daidai ba, sa'iye da ganganci, sa'iye da kuskure, sa'iye da san zuciya, sa'iye da jahilci da karancin ilimi. Da haka ba cikin komai ake bin su ba, shi yasa ba a kawo kalmar wa ati'u ba cikin lamarinsu. Sai ya zanto sa'ad da ake musu tana bin bayan da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana za a yi musu da'a ne in abin da suka ce a yi ya dace da wanda Allah yake so, da wanda manzan Allah yake so. Da zaran ya saba, to kaga dama ta'atun laysa mutlaqa, ta'a muqayyada. Da'ar su ba mutlaka ba ce ba. Sannan idan ka ƙara gaba cikin ayar sai Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Idan kun yi jayayya cikin wani al'amari, kuma yadda shi zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah, bai kuma ce ba wa ulil amri, ba a maimaita su ba. Don ta iya yiwuwa da su ne za ku yi jayayya din. Ko kun ce kaza, su sun ce kaza. To idan aka ce a mayar da su zamanto su za su yi alƙalanci, shikenan su suke da gaskiya. Kun yi jayayya da mutum kuma an ce shi zai hukunci. To kenan idan kuka yi jayayya da su, ku da su duk gaba ɗaya za a komar da al'amari zuwa gaba. Allah ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. وانا حديثي أنكر قوشي دك عبد الله دم عمر الله شكال الداء قريس وشيد ما هي تنسى عمر بن الخطاب قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دك أن نبذ إرادة من تستبتها قريس دهي ألن جدنسى قال يتي على المرء المسلمي السمع والطاعة واجبين أكم متم مسلمي يجي يبي ya ji abinda shugabansa ya ce, ya kuma yi biyayya game da abinda shugaban nasa ya ce, fi ma a habba, cikin abinda ya so, wa kariha, da abinda ya ki. Matukar shugabanka ya ce yi, kuma ya dace kana so, dole ka yi. Ya ce yi, kuma aka yi rashin sa'a baka san abin, to kuma dole dai ka yi kuma, ko baka so. Fi ma a habba wa kariha, illa an yi umara bi ma'asiya, sai fa in an yi masa umarni da saban Allah ne. فإذا أمر بمعصية إذا أن يمس أمر دير سابن الله فلا سمع ولا طاعة تؤنم باتي واتيكا جي باتي وكمسيكا يبيئي واجب جي دواجب بي يا سوكا أكنكا لوكا تندشو قبائي أمر دير سابن الله هنا باتان فهنجا. وانا حديثي متفق عليه الإمام البخاري للإمام مسلم سكرويتو وأنه قال haka an karɓo wani hadisin daga Abdullah dan Umar yace, kunna idza bay'na rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tu. Kunna musa bai mun kasance idza bay'na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da iyalan gidansa mubay'a ala sam'i wa ta'a akan cewa zamu ji zamu bi yaqulu lana sai manzon Allah ya ce mana ko ƙara da wannan kalmar fi mastata'tum cikin abin da kuka sami iko. Wato wannan ke nuna cewa annabi ya kai matuƙa wajen yi wa al'umma nasiha, domin su suna yin suna can alwashi cewa mun ji mun gani ya manzon Allah, zamu yi maka da'a, zamu ji zamu yi biyayya. Haka suke faɗa, zamu ji zamu yi biyayya, zamu ji zamu yi biyayya. Sai manzon Allah ce ku rika cewa cikin abin da kuke da iko, dan ta yiwa in umarce ku da abu ba ku da ikon yi, kuma kun ce zamu ji zamu yi biyayya. Idan kuka kibi kuma kun saba mu bayar ku kenan. Amma idan tun farko kun ce cikin abin da muke da iko, to kun ga kenan idan aka muku umarni sai kuka kasa, to wannan bayan nuna kun yi sabo tun da kasawa ce ta ku, ba zaɓin ku bane kuka saba wa umarni. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul. Wa anhu kuma dai an karbo hadisi daga Abdullah dan Umar. قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم تن الله تبته غريشي دا ايالين غيدانسا yana cewa من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه رواه مسلم منزان الله yake cewa من خلع يدا من طاعه wanda duk ya zare hannunsa daga yiwa shugaba da'a yace daga yau ni ba kai yace da shugabansa ba zan bi ka ba cikin duk abin da kace in yi ba zan yi ba abinda duk kace in bari ba zan bari ba ba na jiran wani umarni ko doka daga wajenka khala'ata yadan min ta'a kenan ka zare hannunka daga yawa shugaba da'a mazalla ce duk wanda yayi wannan laqiya Allah yawmal qiyamati wala hujjata la zai gama da Allah ranar tashin kiyama ba shi da hujja a hannunsa ta shiga aljanna wa man mata walaysa fi unqihi bai'a wanda duk ya mutu kuma babu wata mubaya'a da ya kulla a wuyansa ta yi wa shugaba biyayya da da'a mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya ya mutu sifar mutuwa irin ta jahiliya rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu muslim wa man mata huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya dukan mutumin da ya mutu yana mai rabuwa da jama'ar musulmi saboda ya bijirewa shugabansu da su musulman suka yi wa baya ya ce shi ba ruwansa da shi fa innahu yamutu mitatan jahiliya to lallai zai mutu ne mutuwa irin ta jahiliya malai ce almitatu bi kasral mim almita ana yawa mimin din ne kasra almita ala wazni alfi'la wanda wazni ne na nuna sifa ya mutu a sifar mutuwa irin ta jahiliya to wannan hadisi zai dauki ma'ana guda biyu wanda ya kamata mu tantance su sannan mu fitar da sakamakon wace ake nufi cikin ma'anonin ko dai yanzu ana nufin ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wato ya mutu a halin da mutanen jahiliya suke mutuwa a kai na kafirci na rashin imani na ridda na rashin musulunci wannan ita ce ma'ana ta farko da lafazin zai iya dauka sannan lafazin na iya daukar ya mutu a hali na jahiliya ma'ana ya mutu a wani yanayi daga cikin yanayi na mutanen jahiliya dan su mutanen jahiliya larabawa ba su da shugaba guda daya da ya haɗe kansu kowa cin gashin kansa yake a gari guda sai ka samu adadin shugabannin garin shine adadin unguwannin garin ko adadin kabilun garin ko adadin family da gidaje na garin kowane gida cin gashin kansu suke ba ruwansu da can gidan saboda haka dan can gidan zai karbi umarni ne a wannan gidan kadai dan nan gidan zai karbi umarni ko hali a wannan gidan kadai ba wani shugaba a tsakiya da yake cewa a yi ko a bari to wannan yanayi na mutanen jahiliya kenan idan ka mutu ba tare da wani shugaba kana karkashin gudanar wani shugaba guda daya da gari gaba daya ko mafiya yawan gari akai masa da'a da biyayya ake bi shi ba to sai ka mutu a halin da ba wannan ba ma'ana ka mutu a makamancin hali na jahiliya anan ana kamanta yanayin halin mutuwarka da yanayin halin mutuwarsu ba ana kamanta abin da ke cikin zukatansu na shirka da abin da ke cikin zuciyarka bane kai mummuni ne amma ka mutu a cikin wani yanayi yanayin mutanen jahiliya suke mutuwa a kansa don su da suke mutuwa ba tare da wani shugaba guda daya da ya haɗe kansu ta cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wacce fi dacewa a baiwa hadisin wato ta fi sauki ko in ba haka ba yanzu ai mutane da dama za ka ce ba musulmi ba ne ba kafirai ne sun yi ridda
to hakikanin gaskiya da yawa daga cikin malaman hadisi fassara da suke wa hadisi shine ma'anar ta biyu, cewa hadisin na nufin kamanta halin su da halin mu, ba kamanta aqida su da aqidar mu ba, domin mutuwa ba karkashin shugabanci ba, hali ne cikin halayensu, bautar gunki hali ne cikin halayensu, mayar da giya ita ce ruwan sha hali ne cikin halayensu, zina da riba da waye hali ne cikin halayensu. To kaga anan kamanceceniya cikin ɗaya ko biyu daga wannan halaye baya nuna zama irin su 100% daidai wa daida. Ina fata an bayyana. Idan mutum yayi kama da su a cikin aqidar su ta shirka da kafirci da bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa musulunci izgili, wannan ko shakka babu yayi me ya kafirta ya bar musulunci. Amma idan mutum yayi kama da su wajen cin riba kadai, amma yayi imani da Allah, ya yarda da manzon Allah, ya yarda da bar haramun ce, amma shi yana ganin san zuciyarsa ba zai iya bari ba, yayi kama da su wajen shan giya da sauran kayan maye, ya kuma yarda giya haramun ce, ya yarda manzon Allah ne, ya yarda da Alkur'ani, ya yarda da Allah. To kaga kama da su a cikin wani hali daga cikin halayensu baya nuna zama daidai wa daida tsakanin shi da su. Ina fatan mun fahimci wannan. To kaga yanzu anan mutuwa ba tare da mubaya'a karkashin wani shugaba guda ɗaya ba, wanda duk gari ake bi gaba ɗayan gari ko mafi yawan gari, ya nuna kamanceceniya da abin da mutanen jahiliya suke kai, amma baya nuna zama daidai wa daida da su, kamata a wani hali cikin halayensu, a wata sifa cikin sufofinsu. To wannan shine hakikanin fassarar hadisin. To amma waɗanda ba su fahimci irin wannan hadisi ba, sai su yi amfani da shi wajen fitar da mutane daga musulunci. Yanzu misali idan ka ɗauki ‘yan izalar Jos, waɗanda su sai su ɗauka kamar shugabannin ƙungiya su ne irin shugabanni da ake nufi na addinin musulunci. Idan ka bijire wa shugaban ƙungiyar, to idan ka mutu, to kai mutuwar jahiliya, saboda haka kai kafiri ne, ka yi ridda. Wannan magana ce ba wai magana ce haka kawai a tasha ba. Baki da baki mun tattauna da malaman cikin su kan wannan, kan haka suka kafirta mu, suka ce mun fita daga cikin musulunci. Daidai lokacin da muke rikicin cewa tun fa shekara 10 da suka wuce, tun muna karatu a Madina, lokacin da muke rikicin cewa dole wannan rikici da aka samu na tsakanin kungiya aka ware, mutanen Kaduna daban, mutanen Jos daban, baya da kyau a haɗe a zama ɗaya. Tun da dai rikici ne na siyasa, na shugabanci, wani bai da shugabancin wani ba, rikici ne na aƙida ba. Suka ce ai tun daga asalin shugaban, sai waɗansu suka ce ba su yarda da shi ba, to sun yi wa shugaba tawaye. Manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya wa shugaba tawaye ya mutu, to ya yi mutuwar jahiliya. Sai suka kawo irin wannan hadisin, man khala'a yadan min ta'a laqiya Allah yawmal qiyamati wa la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata bi tasil jahiliya. Bugu da kari, wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya. Ire-iren waɗannan hadisai suka yi amfani da su wajen kafirta duk wanda ya saba musu. Kaga wannan kuskure ne, kuskure ne, kuskure ne, ko shakka babu kuskure ne, ka kafirta dan uwanka musulmi a kawai. Sannan waye ce ma abinda ake nufi da shugaba shine shugaban kungiya? Shugaban kungiya yana da ikon yanzu ya kafa mana kotu, ya ce duk ɗan kungiyar can kotun za su je, kar su je shari'a court, kar su je magistrate court, kar su je ko ina. Shugaban kungiya ya isa ya kurkuku ta yadda idan mun yi rigima ka cinye bashi na ko na cinye naka, idan ka kai na can a tsare ni a gidan kurkukun shugaban kungiya. Shi ma washe gari ba sai ya an ji an karɓo shi waje. Kaga ya zai iya ce shi, ya za a ce shugaban kungiya ake nufi da waɗannan hadisan, in ba bai ko da ya san zuciya ko kuma karancin fahimta, ko duka biyar, dole ɗaya daga cikin biyu ko duka biyar ne yake faruwa. Ina fata mun fahimta. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كرقودة أنس تم مالك الله شكال الداء قريشي يتي منذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة منذن الله يتي اسمعوا وأطيعوا كجي كمكوي بيئي وإن استعمل عليكم عبد حبشي ko da an shugabantar muku da bawa Bahabashi, wa ka annara asahu zabiba, kai ka ce kansa wato gaba daya ajeme yake babu gashi a kansa, wato kai ka ce mai kora ne. To bawa Bahabashi na farko dai gashi bawa, sannan kuma cewa Bahabashi abinda ake kallo launin fata, ma'ana me bakin fata, sannan kuma bayan bakin fata, bakin fata kadai idan an kwatanta shi da farin fata akwai bambancin halitta. To ballantana kuma gashi bakin fata, kuma gashi kanshi da kora, gashi bawa, ma'ana yana da waɗansu ɓangarori da ƙila balaraban da ba haka yake ba ko farin fatan da ba haka yake ba zai ji kyamar a ce ya yi masa da'a. To dan manzon Allah ya kai matuƙa wajen yin bayanin cewa bin shugaba dole ne, bin shugaba dole ne, sai ce ko da ko wanda aka sa maka shugaban ya zama bawa ba habashe kuma kansa da kora. To balantanan kuma idan fa ba haka yake ba fa, idan ba bawa ba ne ɗa ne, kaga min babu aulada ma, don bawa ma ce ka bishi, to balantanan kuma ɗa? To balantanan idan ba habashe ba ne, babban ƙwarancin dangi ne, wato kaga zuririn abin nan kabilar gidan manzon Allah, kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, kaga min babu aula. To balantanan kuma ba mai kora ba ne kansa da gashi da komai, ba wata siffa da za ka gani ka aibata shi, min babu aula ka bishi. Ina fata an fahimta. Ma'ana dai a nan gurin malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi mubalaga, zurfafawa wajen yin bayani. Shugaba dole a yi masa bayani, a yi masa da'a da biyayya, ko da yana da waɗansu siffofi na kasawa, wanda ku mutane kuke ganin waɗannan siffofin na kasawa zai sa ba za ku yi masa da'a ba, to yanzu samun shugabancinsa ya nuna dole ku yi masa da'a, ku mantar da kanku waɗannan siffofi da kuke gani na kasawa. Ina fata mun fahimta. Tunda kaga nan manzon Allah yana magana da suwa da sahabbai, yana magana da sahabbansa, sahabban nan nasa dukkaninsu larabawa ne, ko kace galibinsu larabawa ne, kuma ga muhajirun a cikinsu, ga al'ansar a cikinsu, amma su din yake cewa ku bi shugabanku ko da za a kawo muku bahabashe, kuna masu hijira al'ansar al-muhajirun dinku, har kawai a kawo muku bahabashe bawa kansa da kora a ce shine shugaba, to dole ku bi shi, kar ku ce ai mu al-muhajirun wal-ansar ne ba za mu bi shi ba. To ina ga wanda shi baya cikin al-muhajirun ba cikin al-ansar, wato kamar su muni nan da mu dukkanin gurin gaba daya, ma'ana mun ba da aula mu bi shugaba kenan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة الله تقال إداء قريشة من صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عليك السمع والطاعة واجبينك جيك بي في عسرك ويسرك تكين صننك وتكين سوكينك إذن صنني معنى كان تكين تلوتي سوكي كان تكين وداتا دولك يواجه قبادة قومن وداترك قومن تلوتنك ومن شطك ومكرهك cikin abin da kake da karsashi da walwala akai, wa makrahika da cikin abin da kake ki baka so, wa asaratin alayka koda ko shugaban yana maka babakere da handama wajibi ne ka bi shi. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Dan abin da yake nufi da asara yana fifita kansa da dukiyar gwamnati sama da kai, ma'ana ya mayar da dukiyar gwamnati ya arzuta kansa, ya arzuta 'yan gidansu, kai ya kyale ka, ko da hakan yake maka za ka yi masa da'a cikin abin da ya umarni, wanda ya dace da Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sai in ya yi umarni da sako ne, to ba za ka bi shi ba. Ina fata mun fahimta. To wannan hadisi dai gaba, wannan dai Muslim ya rawaito shi, wannan hadisi dai gaba ta da manzon Allah yake cewa wa in istu'mila alaikum abdun habashi, malamin sukan tattauna akan cewa yana daga cikin sharadi na shugabanci, ba a baiwa mutum shugabanci sai in ya zanto da, ba a baiwa bawa. To ya manzon Allah zai ce ko da za a shugabantar muku da bawa ba habashi, bayan ko an sani cewa bawa baya yin shugabanci, sai suka ce eh, al-imamatul ughma, shugabanci na gaba daya na gari duka shine bawa baya yi, amma a iya ba bawa wani makami, a iya bashi wani matsayi ya rike wani kauye, ya rike wani gari, ya rike wata ma'aikata, ya shugabanci wani unit, wani department, wata ma'aikata ta gwamnati, wani commission, wani meye, shi manzo Allah ke nufi. Dan haka yace wa in istu'mila ay wa in ju'ila alaykum amilan, wa in ju'ila al-'abdu alaykum amilan, ko da an sanya bawa ya zanto shugaban wani bangare, kaga al-amil shugaban wani bangare, amma al-amir shugaba na gaba daya, ko da yake zai zo wani wurin kuma yace wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, ko da bawa ya zama amir, ta'ammara bi ma'ana tsara amiran, ko da bawa ya zama amir shine amirul mu'minin dinku, dole ku bi shi. To nan gurin sai malamai suka ce ya manzo Allah zai ce ko bawa ya zama amirul mu'minin, suka ce eh, bawa idan ya tubure ya je fita gefe guda, ya je kafa runduna, ya samu mabiya, ya zo ya karbi mulki da karfi, kaga ta'ammara din kenan. To tunda ya karbi mulki, ya yi juya mulki, dole ku bi shi. Ina ba da amfita. ashe ba bisa ga zaɓin ku bane kuka zaɓi bawa ya zama shugaba, a'a bawa ne je karfi ya samu dan so goyi ba an sai zo ya kwaci gwamnati da karfin siya ta ammara alaikum abdul habashi kenan. Ina fatan dai kun fahimci mene kin. Wa na Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, an karbo daga Abdullah ibn Amr Allah ya kare da a gare shi, kala yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safar, mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi a cikin wata tafiya. Fa nazalna manzilan, sai muka sauka a wani masauki. Fa minna man yuslihu khiba'ahu, cikin mu akwai wanda yaje yana gyara bukkarsa. Al khiba, bukka ko rumfa, wato rumfa da ake yinta da fatar dabba ko da gashin dabbobi, a sanya gofa guda biyu ko uku a dora fatar akai dan mutum ya samu inda zai shige shi inuwa, ita ce khiba. Mun je mun sauka a wani masauki, cikin mu akwai wanda ya shagala wajen yi wa kansa rumfa. Wa minna man yantadilu, cikin mu kuma akwai wanda ya shagala wajen harbi, koyan harbi, wato yana training, ana motsa jiki, ana rawar daji, tunda su zaman kota kwana suke, zaman jihadi suke. Wa minna man huwa fi jasharihi, cikin mu kuma akwai wanda yaje tan yana kula da dabbobinsa, cin su da shan su yana kula da su. Wato dai mun raba kan mu aiki, kowa baya zauna a banza, jifa halin tafiya ne. Masauki aka sauka da ba sai a yi ta bacci ba, amma tare da haka wani ya shagala wajen rumfa, wani ya shagala wajen koyan harbi, wani ya shagala wajen ya samo wa dabbobinsa mai za a ci don su ci su kwanta su huta, gobe kuma a tashi a ci gaba. Wato wannan kin nuna kasa habbai suna da himma, ba ɗaya daga cikin su kenan dan bai ce ba wa min naman ya namu, duk da cewa ya halatta a yi baccin ko ba haka ba, amma dai ya nuna aikin da kowa ya shagalta da shi. Muna cikin wannan hali izna da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ga wani mai shela cikin masu shela na wajen manzon Allah ya yi kira yana cewa as-salatu jami'a, akan yi amfani da wannan lafazin dan kiran mutane su zo a wani lokaci da ba na sallah ba, in ana son shugaba na son yayi bayani sai ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, abin nan kullaran a fada, abuncin street din a fada, abuncin titin a fada, duk sai mutane su zo. Abin nufi dai shugaba yayi kira zai wani jawabi na musamman, tunda a wancan lokaci ba kafar watsa labarai da zai iya yin bayani ya isarwa da dukkan al'umma, dole sai kowa ya zo da kanshi, ba sika ba amplifier balantana a isar, to a gari sai a kira, ko kuma in a wajen da aka yada zango ne a halin tafiya sai a je ana wannan shelar sai duk mutane su zo. Fajtama'na ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai muka taru a wajen manzon Allah. Fa qala, sai manzon Allah ya ce innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu, lalle ba taba samun wani annabi ba kafina, illa kana haqqan alaihi, fati ya zama haƙi ne akan sa, abin nufi ya zama wajibi ne akan shi wannan annabi, an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, ya shiryar da mutanansa kan alkhairin da ya sani. Allah ya wajabta wa kowane annabi in ya san wani alkhairi da ya shafi mutanansa lalle ya faɗa musu. To ko malamai magadan annaba ne, su ma ya zama dole in sun san wani alkhairi da ya shafi mutane su yi mai su faɗa musu. Wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, wajibi ne akan annabin ya ja kunnan mutanansa ya gargaɗe su sharrin abin da ya sani tattare da su. Wa inna ummatakum hadhihi, lalle wannan al'umma ta ku ta musulunci, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, an sanya warakar ta a farkonta, warakar wannan al'umma na cikin farkon al'ummar, abinda ake nufi waraka daga fitintunu na cikin gida, domin a ce kuna yaki da wata ƙasa, wannan yana da sauki sama da a ce kuna yaki da junanku, a ce kuna faɗa da kafirai, wannan yana da sauki sama da in kuna yakar junanku ku musulmi. To warakar al'ummar daga fitintunu na cikin gida wanda za su haifar da kashe-kashe, Allah ya kaddara warakar ta tabbata ne a farkon ita al'ummar, shine a lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam, da lokacin Abubakar, da lokacin Umar, har zuwa lokacin Usman. To daga lokacin da za a kashe Usman dan Affan, to kuma an bude kofar fitina kenan. Ju'ila afiyatuha fi awwaliha, an sanya warakar wannan al'umma daga fitintunu a farkon lamarin al'ummar. Wa sayusibu akhiraha bala'un, lalle wata jarraba babba za ta tafi ƙarshen al'ummar. Wa umurun tunkirunaha, da waɗansu al’amura da ku sahabbai da yanzu kuke rayuwa da ni, cikin ku wanda ya dogon kwana zai gansu ya rinka inkarinsu don me ake yinsu, don bai saba haka ake yi ba. Wata ji ku fitnatun, fitina za ta zo, yurattiku ba'dhuha ba'dhan, wani sashi na fitinar na sa ka ga wani sashi ya zama ɗan gangane. Ma'ana idan yanzu kana nan wata fitina ta faru a wannan shekarar 1227 kana ganin babba ce, in kana da rai wata fitina ta faru a 1429 ko da 30 sai ka riga ganin ashe waccan da ta wuce shekaru uku ƙarama ce, shine yurakiku ba'dhuha ba'dhan, sashinsa zai sa ka ga wani sashin kamar ma ba komai ba ne ba. Lokacin da shugaba wane yana nan sai ka riga ganin ana cikin musiba, da wane ya tafi wane ya biyo bayansa sai ka ga cewa ashe har gara wane da wane, shi ma da wannan nan ana cikin musiba, da wani ya zo bayansa sai kuma ce gara wancan da ya wuce da me da wannan. Jama'a suna faɗin haka yanzu ko ba ka faɗa? Duk muna faɗin haka. Abinda manzo Allah ya alƙawari ne, wata ji'ul fitnatu, fitina za ta zo, fa yaqulu almu'min, mummuni da kansa ya ji ka ji yana cewa hadhihi muhlikati, to kila dai a cikin wannan fitinar zan mutu. Shikenan karshen mu ya zo, summa tankashifu, sannan sai ta yaye ta wuce. Wata ji'ul fitnatu, wata fitinar ta zo, fa yaqulu almu'min, ka ji mummuni na cewa hadhihi hadhihi, to wannan ita ce kenan, ita ce mai kashe nan ba waccan ba da nazarta. Sai manzo Allah ce, faman ahabba an yuzaha zaha anin nar, duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta a gobe kiyama, wa yudkhal aljanna, a shigar da shi cikin aljanna, fal ta'atihi maniyatuhu, to lalle mutuwarsa ta zo masa, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, yana mai imani da Allah, yana mai imani da ranar karshe, wal ya'ti ila an-nas allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi, kuma yayiwa mutane irin abin da yake so ayi masa na alkhairi. Wa man baya'a imaman, dukkan wanda ya mubaya'a ga wani shugaba, fa a'tahu safqata yadihi, ya bashi tafin hannunsa, dan da in za a yi mubaya'a kace na yadda zan yi in yi biyayya cikin duk abin da kai umarni na daidai, to sai shugaba ya mika hannu sai ka dora hannunka akai kai masa mubaya'a kenan. Ya baiwa shugaban tafin hannunsa, wa samarata qalbihi, ya bashi zuciyarsa, ma'ana abin da ya faɗa da harshe ya zanto har a zuci da gaske shi, ba wai rufa-rufa ya yi wa shugaba ba. Duk wanda ya yi wa shugaba irin wannan mubaya'a, fal yuti'hu in istata'a, to ya yi wa shugaban da a cikin duk abin da ya sami iko. Fa in ja'a akharu yunazi'uhu, idan wani ya zo yana kokarin ya yi jayayya da wannan shugaban, fadribu 'unuqal akhar, ko fille wuyan wannan wanda ya zo daga ƙarshe din yana so ya kwace shugabanci a hannun na farko. Ku fille wuyansa don zai kawo muku fitina kenan a cikin. To kun ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga yawa al'umma nasiha. Wato malamai suka ce farkon al'umma kamar yadda na faɗa muku shine lokacin Abubakar, shine lokacin Annabi din da lokacin Abubakar da lokacin Umar. Don nan gurin musulmi sun yi yaƙi-yaƙi tsakaninsu da arna, amma duk ba sunan shi fitina ba. A lokacin Annabi ai ya yaƙi a Badar, ya yaƙi a Uhud. Ina fata an fahimta. Ya yi yaƙe-yaƙe, ya je gazotul Khaybar, ya je gazotul Khandaq, ya yi wane ne, amma duk wannan ba a kiran shi da suna fitina, ba fitina ba ce, dan tsakanin musulmai ne da kafirai. Haka a lokacin Abubakar Siddiq an yi yaƙe-yaƙe masu yawa, hurubun ridda, waɗansu mutane da suka yi ridda Abubakar ya yaƙe su don ya dawo da su cikin musulunci, waɗansu mutane da suka hana zakka Abubakar ya yaƙe su don ya dawo da su cikin musulunci, duk an yi wannan, amma ba wani cikin marubuta tarihi da yake kiran shi da suna fitina, kuma annabi ba bai kiran shi da suna fitina ba. Lokacin Umar ɗan Khattab an yaƙi daular Farisawa, an yaƙi daular Romawa, an fata da daular musulunci, musulunci ya shigo kasar Egypt, kasar Misra, amma duk ba wanda ya kirayi wannan da suna fitina. Amma lokacin Usman ɗan Affan, bayan kashe Usman ɗan Affan, to a lokacin nan ne al'umma suka rabu gida biyu tsakanin rundunar musulmi da ke Madina waɗanda suke bin Ali bin Abi Talib da waɗansu da suke Sham waɗanda suke bin Muawiya ibn Abi Sufyan, wanda babban abin da ya kawo fitinar shi ne kashe Usman. Su waɗanda suka kashe Usman zargin shi suka yi cewa duk ya kakkafa danginsa a cikin gwamnati, kuma ya kyale su suna barna suna fasadi, kuma ƙarya suke ba haka bane ba, ko da yake ya nada wani daga cikin yan uwansa amma ya nada shi ne bisa ga cancanta, ba wai dan cewa kawai jininsa bane ba. Sannan waɗanda ya nada ba dukansu bane sahabbai, akwai sahabi akwai wanda ba sahabi ba. Sannan kuma dan ya nada mutum, ai mutum baya zama ma'asumi dan mutum ya nada kai zanto ba za ka yi kuskure ba, ya iya daidai ya iya me kuskure. Sannan shi kuma zai kalli me ya fulin jaye tsakanin daidai ɗinka da kuskure, dan ya kyale ka akan shugabanci ko ya cire ka. Amma kawai sai suka je suka haɗa rundunar ta ƴan tawaye cewa su ba su yarda da shugabancin Usman dan Affan. Suka yi ƙarfi kuma suka samu magoya baya. Waɗanda suke faɗa da musulunci irin daulolin da musulunci ya karya su da ƙarfi, sai suka ga yanzu ga wata sagara. Da suka ji wannan fitinar, waɗansu ma sai suka furta kalmar shahada ƙarya sai su shigo. Sai eh gaskiya ne, Usman bai kyauta ba, Usman ma ya yi handama. Suka zo suka taru suka cika garin Madina, suka hana shi fitowa masallaci yana shugaba. Ya zama sa a gida baya fita. Kawai suka daɗa liman wanda shi zai rinka yi musu limanci. Ka ƙarshen fitina kenan. Usman ɗan Affan a lokacin yana da iko ya ce a yaƙe su da ƙarfin su ya fitattake su. Amma abin da yake kallo, yaya za mu zo mu musulmi muna yaƙi da juna muna kashe juna. Sai ya ga a sanadiyarsa indai shugabancin kawai ake zargi a kansa, gare ya haƙura da shugabancin kar jinin kowa ya daga daga cikin al'ummar musulmi. Ya zauna a gida ba abin da yake sai karatun Qur'ani. Su waɗannan ƴan fitinan da suka naɗa wani shugaba, sauran musulmai suna ganin ma a bi shi sallah ko ba za a bi shi ba. Suka sato jiki suka shigo cikin gidan Usman suka tambaye shi, me kake gani, kai ne shugaba, kai ne khalifa daga cikin khulafa'ur rashidun da manzo Allah ya ishara zuwa gare su. Gashi yanzu an hana ka fita, an zo an sa mana dawa yana mana limanci, mu bi shi sallah ko kar mu bi shi. Usman da amfani da kai ya kalle su ya ce sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadoji. Dukkan wanda ya iya ta zai iya cika rukunta da karatun Qur'ani da komai, ku bi shi. Idan ya yi wani mummunan aiki a wajen sallah, ku nisanci wannan mummunan aikin na wajen sallah, amma in ya zo limanci kuma ku bi shi ku yi sallah tare. Mutanen da suka yi masa tawaye kenan. Mutanen nan duk da haka ba su haƙura ba, suka turo aka zo aka ƙetaro katangar gidansa yana cikin karatun Alƙur'ani, suka zo suka yanka shi. Lokacin da suka shigo suka hauro, da matarsa ta gane haka, sai ta je ta cire ɗan kwalin da ke kanta ta yi haka da gashin kanta, saboda Larabawa ko a lokacin jahiliya sukan kimanta mace. Lokacin da ta girgiza gashin kanta, to waɗanda suke da sauran al'ada ta da da kuma kishi na musulunci zai ga cewa ainihin ƴata ce, ba zan so a bayyana gashin ta ba wani ya gani, sai ya kwana ya koma. Sai Usman dan Affan ya kalle shi ya rufe gashin kanki, wallahi buɗe gashin kanki wani muharrami ya gani shi ya fi kona mun rai sama da tawayen da suka zo za su yi. Rufe gashin kai. Suka zo na karatu Alkur'ani suka yanka shi. Suka fita suka ce, kuma ba su samu shugabancin ba. Dama abin da suke so su kawo shi ne fitina cikin musulmi. Gari ya yi tunja-tunja, ƙarshe dai bayan a kai goro a kai mari a yi nan a yi nan, waɗansu masu hankali suka ce ba wanda ya kamata ya mana shugabanci sai Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ce ba zan karɓi shugabanci ba ana cikin fitina. In kuna son in karɓa, ku tara mutane gaba ɗaya a masallacin Madina, ku ba da shela ku ce musu jama'a kun yarda Ali ya shugabance ku, in mutane sun ce eh ni kuma zan karɓa. Amma in mutane ba su yarda ba zan karɓa ba. Kaga kowa cikin tsoron Allah yake cikin waɗancan sahabbai. Aka zo aka shelanta haka a masallaci, jama'a suka ce sun yarda sun yi wa Ali mubaya'a. Sun yarda sun yi masa mubaya'a za su bi shi. Aka bi shi. To daga nan gurin sai wannan kuma cewa to ai abinda aka yi wa Usman kisan gilla ne. Waɗanda suka yi kisan nan a je a nemo su a yanke haddi a kansu. Gwamnati ta yi aiki a kansu. Shi ne shawarar da zan suke bayarwa. Ali bin Abi Talib ce yanzu aka yi mubaya'a. Bai kamata kuma a ce a yanzu za a nemi waɗannan mutanen ba. Ku bari mana gwamnatin ta samu kwanciyar hankali a natsu, sai a zaƙulo su cikin ruwan sanyi a yi musu hukuncin da ya dace a yi musu. To wannan shi ne kuma waɗansu suka je suka zuga Mu'awiya cewa to ka gani, ma'ana kenan ƙila ma da yawon Aliyu aka kashewa, Usmanu dan shi ya karɓi shugabanci. Daga can shi ko Mu'awiya ya ce to mu mutanen Sham ba za mu yi mu baya'a ba. har sai kai Aliyu ka nemo katalata Usman, wanda sai kashe Usman. Idan ka kama su ka yi musu haddi, to nan mu zo mu baya. Shi kuma yace wannan ba daidai bane ba, kamata yayi ku yi mu baya'ar, ya zanto ba mu da matsalar cikin gida a tsakaninmu, dan mu da ku mu hada karfe da karfe sai mu nemo wadantan mu yi musu haddi. Su kuma suka ja tunga suka ce ba su yadda ba har sai an yi wannan. Wannan fa shine asalin rigima tsakanin Ali bin Abi Talib da janibin Muawiya. Muawiya ba da son zuciya bace, yana ganin yudafiwa an dami Usman, yana kokarin kare jinin Usman dan Affan. Ali bin Abi Talib shi kuma yana kokarin cewa tunda shi shugaba ne wanda za a yi wada, ya kamata lalle mu baya Muawiya ya bi shi, ba umarni zai bi shi ba, shi bai zo yi mu baya sannan ya ga me za a iya kawo shawara, amma ba umarni zai ba sharadi zai kawo ba. To a nan bangaren akwai da yawa daga cikin wanda ba su habbai ba wanda suke rura wutar gabar, can bangaren ma akwai da yawa daga cikin wanda ba su habbai ba ne ba su suke rura wutar gabar. Don haka wannan yasa aka yi ta wannan yakin, shi ne abinda manzo Allah ce umurun tunkiruna, waɗansu al'amuran da za ku gansu ku yi musu, ku yi inkarin cewa lallai ba haka kamata su faru ba. Da yawa daga cikin su habbai da suka ga wannan fitina, waɗansu iya ta zalu kawai, sai suka koma daji suke zaman su, ba ruwansu da kowa, ba ruwansu da Aliyu, ba ruwansu da Muawiya, su kaɗai. Don fitina ta yi fitina. Har ɗaya daga cikin suke cewa awar zibu fasta a nasu bi zibi iz awa wa sawwata insanu fakittu asiru, yace kura ta yi kuka sai na yi fatan ina ma ina cikin danginta a daji mu zama tare, amma idan na ji muryar ɗan adam sai in rinka jin ina ma in zama tsuntsu in bar shi don fitina kawai, in tashi in bar inda ɗan adam yake. To wannan su ne umurun tunkiruna, akan tattauna waɗannan matsaloli don bayyana ɓangarori na gaskiya a ciki, amma ba don ƙoƙarin zagin ko Ali bin Abi Talib ko Muawiya ba. Duk wanda ya tattauna wannan matsaloli don bayyana abin da ya faru na hakika, gudun kar wani ya gurɓata maka tarihi ya yi ƙarya ya sa ka tsani wani cikin sahabbai ko Aliyu ko Muawiya, to kaga a nan gurin dole ne wanda ya san wannan abu ya faɗi gaskiyar abin da ya sani tare da bayyana ɓangarorin matsalar, waɗanda suka dace jama'a su sani ba kowane abu ba. Amma don mutum ya samu kyakkyawar fahimta da gamsuwa cewa lallai sahabbai sun samu kansu cikin fitina, kuma lallai galibin abin da ya faru ɗin nan ba fa gudunmuwar sahabban ba ce, gudunmuwar waɗansu ne da suka shigo musulunci daga baya, kuma waɗansu ɗin daga cikin munafukai, musamman mutanen ƙasar Fasha, don sun fi kowa kishin don me yasa aka karye daula ta Kurs, kuma sun fi kowa nunkufarcin zuciya za su yi su yaƙi addinin musulunci. Allah ya tsare ina za a kama su cikin rigima, rigimar da aka yi ta yi har shi kansa Aliyu ya mutu a cikin rigimar, Muawiya ma ya mutu a cikin rigimar, daga ƙarshe wannan gashi nan dai abubuwa har suka biyo baya. Ina za ka iya kama wani cikin wanda ai da ana cikin rigimar ba, kaga su kuma waɗannan ɗin tunda sun yi wannan, ai dole su ma za su yi mai, za su yi ta rura wutar gaba. A ko lokacin da an taɓa zama aka yi sulhu, bayan an haɗu an gamza yaki, an gamza yaki, masu hankalin ciki suka ce bai amfani wannan yaki, a turo wakilai daga can, wakilai daga nan, a yi sulhu, aka turo aka yi sulhu. Su munafukan tun da akwai rabinsu a nan, akwai rabinsu a can gurin, sai munafukan cikin can suka aika a can cewa za mu kawo muku hari, kuma ku kawo mana hari, ba tare da shugabannin yakin sun sani ba. Cikin dare ana barci sai nan ɓangaren suka kai hari, nan suka kai hari, kaga su kuma shugabannin sai suka cewa kowane shugaba sai rika jin kila shugaban can ne ya sa mutanen su zai kawo, ko munafukan ne. To har yanzu idan mutane ba su zama wayayyu a cikin rayuwarsu ta addini da kuma siyasa su zaman gida ba, irin haka na iya faruwa. Dan ba wanda zai iya karya ka irin wanda zai hada fada tsakaninka da dan uwanka, to ya ci galaba a kanka. Domin in arna za su yaƙe mu, za a daɗe ana yi kafin su ci galaba a kanmu, amma in za mu yaƙi junanmu sai mu yi musu aikin yini ɗaya wanda su sai sun yi wata ɗaya ko wata biyu kafin su ci nasara a kansa. Saboda ka san lagona na san lagonka, ka san makwantata na san makwantarka. To wannan shine muhimmin abu da ya kamata musulmi ya samu wayewa game da addininsa, ya samu wayewa game da tarihinsa. Saboda haka akan tuno waɗannan al'amura don waɗanda duk suka mutu a ciki suke da niyya ta gari Ubangiji Ta'ala a yi masu fatan ya ci kansu da gafara, waɗanda kuma dama su suka kiza munafuncin, to Ubangiji Ta'ala ya yi masu sakamako irin wanda ya dace da su. Amma ku sani cewa ba wani sahabi guda ɗaya wanda yake ɓangaren Aliyu ko wanda yake ɓangaren Muawiya wanda yake abin zargi a ma'auni na musulunci, zai iya yin daidai, zai iya yin kuskure. daidai dinsa yana da lada biyu, kuskurensa yana da lada ɗaya. Idan Aliyu ya yaƙi Muawiya, ijtihadi ya yaƙe shi. Idan Muawiya ya yi turjiya, ba san zuciya ta sa ya yi turjiya ba, ijtihadi ya yi ya sa ya yi turjiya ya zo ya yaƙi Aliyu. Cikinsu wanda ya yi daidai yana da lada biyu, wanda ya yi kuskure yana da me? Lada ɗaya. Amma waɗanda suka rura wutar gabar a tsakanin mabiya wannan da mabiya wannan, wannan sune ya hamilu auzarun kamilatin yawmal kiyama, za su ɗauki cikakken zunubinsu a ranar tashin kiyama, ba za a tauye musu komai ba. Wannan shine abin da kowane mai hankali ya kamata ya fahimta. Amma yanzu kaga shi'a sai su ribaci irin waɗannan al'amura, sai su ta kawo labari na ƙarya, ai Muawiya bai kyauta ba, su yi tala'anta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan jahilai kuma su bi su, har yanzu to addini ni ban taɓa ganin inda aka mai da zagi ya zama addini ba, in ba shi'a ba. Ko a Yahudanci ba a mai da zagi ya zama addini, ko a Kiristanci kai, ko a Babilonci ba na jin cewa ashar daidai take da zikiri, amma a Shi'anci an yadda zagi addini ne. Wato adadin la'antar da za ka yi wa Abubakar da Umar shine adadin lada da ake sa ran za ka samu a wajensu. Allah tsare mu. Kasar Fasha ita ce kasar inda Iran take a yau, daular mutanen Farisa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Qawluhu yantadilu, cikin mako wanda yake koyan harbi, ayyu sabiqu birrami bin nabli wan nushab, wanda yake koyan harbi ko yake musabaka shi dan wansa birrami bin nabli wajen harbi da kibau, wan nushab nau'i na kibiya shi ba. Wal jashar bi fathil jim wa shin, idan kawa jimin din da shinin fataha, al mujama wato shinin din mai dugo uku a sama, wa birra a karshe gara, wa hiya dawabu allati tawshin, idan kawa jimin din da shinin fataha, al mujama wato shinin din mai dugo uku a sama, wa birra a karshe gara, wa hiya dawabu allati tar'a wa tabitu makanaha, dabbobi wanda za su yi kiyo kuma su kwanta su kwana inda suka yi kiyo din. Wato cikin mako wanda yana kula da yiwa kansa rumfa, wani kuma yana koyan harbi da kibiya, wani kuma fi jashari wato yana cikin dabbobinsa wajen kiwonsu kenan. Wa qawluhu yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan, da yake cewa wata fitana za ta zo sashinta ya mai da ɗaya sashin ya zama kankani, ai Allah ya kare da a gare shi yace, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsara da mincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha, ko umurun yunkirunaha, lalle a bayana za a samu handama, ita ce asara, za a samu babakire wato shugabanni da za su rinka keɓance kansu da iyalansu da kuɗaɗen gwamnati, su mai da su kamar nasu wanda suka gada a gidajensu. Wato shugabanni da za su rinka keɓance kansu da iyalansu da kuɗaɗen gwamnati, su mai da su kamar nasu wanda suka gada a gidajensu. Maza Allah ce za a samu wannan. Wa umurun yunkirunaha, da waɗansu al'amura da jama'a za su gani su yi musu, cewa bai dace a ce shugabanmu ya yi haka ba. Qalu ya rasulallah, sai sahabbai suka ce, ya manzon Allah, kaifa ta'muru man adraka minna zalik, me kake yin umarni ga wanda ya riske haka cikin mu? Qala, sai manzon Allah ya ce, tu'adduna al-haqq alladhi alaykum, ku bayar da haƙƙin da ke kanku, wa tas'aluna Allah alladhi huwa lakum, ku kuma ku roki Allah haƙƙin ku ya karba muku daga hannunsu gobe kiyama. Ku naku haƙƙin ku bayar, naku da suka cinye kuma ku bar su da Allah, Allah zai ba ku, zai karba muku haƙƙin ku. Kaga anan wato shugaba ba karamin nauyi yake dauka ba kenan. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace, manzon Allah ya ce, man ata'ani faqad ata'a Allah, dukkan wanda ya mun da'a hakika yayi wa Allah da'a, wa man asani faqad asa Allah, wanda duk ya saba mun to fa ya saba ma Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wanda duk ya da'a ga shugaba ko sarki ko amir to fa yayi mun da'a, wa man ya'sil amira faqad asani, wanda kuma duk ya saba wa sarki ko amir ko shugaba to shi kuma ya saba mun kenan. Haka manzo Allah sai ya mukaddima, wanda duk ya bi shi ya bi Allah, wanda duk ya saba masa to yayi mai ya saba Allah, sai kuma shi kuma yace, wanda duk ya bi shugaba to ni ya bi, wanda duk ya saba shugaba to ne ya saba dan annabi girma ya nuna girman haƙin da shugabanni suke da shi na da'a da biyayya. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man kariha min amirihi shay'an falyasbir, duk wanda yaga abin ki game da shugabansa to yayi hakuri, yayi hakuri. Kaga shugabanka yana da wani hali wanda ba na gari ba, kila ka ji labari ko kana da tabbas ko yana can kayan maye ko yana neman mata ko wani abu, kaga don abin ki ne. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran, duk wanda ya fita daga mubayar shugabansa tsawon dani daya mata mitatan jahiliya, to idan ya mutu ya mutu a irin ta jahiliya. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Ma'ana saban da yake wannan shi ta shafa dan shugaba yayi sako baya nuna cewa kai kuma ka ki masa da'a cikin abin da ya umarni da shi na gaskiya, amma ba za ka bi shi ba akan sabansa, ba kuma za ka halatta sabansa ba ka ce halal ne saban tunda shugaba yayi, dan dan kai wannan ka halatta haram, in ka halatta haram kuma ka fita daga musulunci. Dan irin waɗannan hadisi suna buƙatar fahimta mai kyau. Fahimta mai kyau shi ne ita ce wato shugaba yayi sako, za ka so wannan sabon a zuciyarka? Dole za ka ƙi wannan sabon. Shugaba mai sako yayi umarni da Allah ya ce, annabi ya ce, za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba? Za ka bi shi. Amma yayi sako yayi umarni da a yi sako, za ka bi shi? Yayi sako ba ka yarda da sabon ba, amma kana ƙoƙarin ka kare sabon ma ka ce ba sako ba ne, ya halatta? Bai halatta ba. Yayi sako ya kamata ka faɗakar da shi sabon ko bai halatta ba? Ya halatta. A fili a gaban jama'a ko a tsakaninka da shi ko a tsakanin wanda za ka sa je same shi da shi ko a rubuce wanne ya fi tsafta, wanne aka fi sa ran zai karɓa? Da ka'ida kai da shi ko kai da wanda ka sa ya zama wakilin ka je ya faɗa masa ko kai da rubutu da kan rubuta masa, wannan ita ce ka'ida da duka magabata suka wa'azci shugabanni da ita. Ina fata mun fahimta. Domin suka ce idaya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a gaban jama'a zai sa jama'a su ji sun zugu wajen su yi masa mai tawaye. To lokacin da suka zugu sai su fita daga karkashin control ɗinka, dan kai yanzu aikinka kawai ka zuga su ka cinna su, amma kuma baka yi kuma ka dawo da su ba. Sannan kai a matsayinka na mai ilimi kana sanar da cewa saban da yayi bai fitar da shi daga musulunci ba, saban da yayi baya nuna in yayi umarni da aikin kirki kuma a kibinsa, amma su masu sauraron ka tunda kace mai kaza ne mai kaza ne, sai ka ji daga wannan lokacin su gaba ɗaya ma sun cire mubaya'a su, ba sauran wani abu da zai gangaro daga wajensa ko mun alherin sa zibe su karba, to wannan gyara ne ko ɓarna? To shine abin da su salaf suke kallo. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبي بكرة يكيت وناجما ذا الله ناتوا من أهان السلطان أهانه الله دكا وندين مكسكا تدسوا قبانا مسلنشي تو ألا ذي كسكا تدسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب ديوة. A cikin Sahih Bukhari akwai hadisai da dama wanda suka shafi wannan matsalar, wato malam ya takaita akan wannan. Sannan wani sashi na hadisan sun gabata a cikin waɗansu babukan daban. Anan abin da nake so mu cike wannan babin da shi ta fuskar bayani don ya taimaka mu fahimci me babu yake karantarwa. Abin da zan cike da shi ɗoriya akan mu abin da na faɗa shine abu biyu masu muhimmanci. Abu na farko mu san cewa umarni da shugaba yake yi iri uku ne. Umarni na farko shugaba ya yi umarni da abin da yake Allah ya ce manzon Allah ya ce, wannan kaulan wahidan za a yi masa mai da'a, ba wani saɓani tsakanin malamai, wajibi ne ka yi masa mai da'a da biyayya. Shugaba ya ce a yi sallah, lokacin sallah yayi kowa yaje sallah, shugaba yace ayi azumi, shugaba yace aje aikin haji, shugaba yace a tafi jihadi, da jihadi da sallah da aikin haji, shugaba yace kowa bayar da zakarsa, da jihadi da sallah da aikin haji da azumi da jihad da zakka, duk menene wannan aikin Allah ne, da haka dole zaka bi shi. Shugaba yayi umarni da abin da yake da daidai, wannan dole za a yi masa biyayya. Kai umarni na biyu da shugaba ke shine umarni na a sabawa Allah. Ina fata mun fahimta. Shugaba ya ce ba ta yi sallar zambi ba kowa ya ta a gida, kaga nan yayi umarni na da mai sabon Allah. Shugaba ya halatta mutane shan kayan maye, cewa Aisha. Shugaba ya halatta riba. Ina fata mun fahimta. Shugaba ya ce daga yau a daina karatun Qur'ani, daga yau a daina kaza, daga yau in cikin waɗansu ayyuka na alkhairi. Shugaba ya ce daga yau kowa ya aski gemu sakar wanda ya kara tsayarwa. Shugaba ya ce kowa ya saki rigarsa ta yi ƙasa. Shugaba ya dai kawo wani abin da yake saƙon Ubangiji ne. A nan malamai sun yi ijma'i ba za a yi mai ba, ba za a bi shi ba. Duk lokacin da shugaba ya umarni a saɓa Allah ba za a bi shi ba. Da manzo Allah ce inna matwa'atu fil ma'ruf. Daga nan sai umarni iri na uku. Umarnin da yake Allah bai ce ba ayi, bai kuma ce kar ayi ba. Manzo Allah bai ce ayi ba, bai ce kuma kar ayi ba. To wannan sai a kalla abin, matukar yana da maslaha to dole a bi shi. Ina fata an fahimta. Yanzu akwai tsare-tsare na gudanar da gwamnati, ba sa cikin Qur'ani cewa ayi, ba sa cikin Qur'ani cewa kar ayi. Idan ka tashi daga nan zaka gida, sai ka zo round about din nan kana son ka fita, ga kuma wata mota ta riga ka shigowa ita kuma za ta wuce, kai da ita bisa ga tsarin doka wane ne ya kamata ya tsaya, da cikin round about zai tsaya ko kai da kake waje? Sannan sai ka zo daidai mahada magama uku ko magamar hudu, sai ga danja an riga an sa, ka taho ja ta kama tsayawa, aka ce kai ko ka wuce, amma ka zo wato koriya ta kama so aka yi tafi. Waɗannan dokoki babu su cikin Qur'ani ko hadisi cewa a yi su, ko babu abin da ya hana cikin Qur'ani da hadisi. Idan shugaba ce lallai a aiki da su, to anan ma ya zama wajibi a bi shi, tunda a cikin bin su akwai mai maslaha da gyara. Kar wani zo ce dan me za ka kafa mana danja, a kawo hadisin da yake sai kun tsaya a bakin danja a dani, wanda ya zama rikici kenan ko da ku. Sai a ce ai shugaba ba wata ibada ya kawo sabuwa ba, mu'amaloli na rayuwa akan kalli maslaha ne. In dai ba abin da nassi ya haramta ba karara, a mu'amala ta rayuwa nema ake, nassi ya haramta, in nassi bai haramta ba to an ba da izini kenan. A ibada ne dole shugaba ba zai zo ce ku yi kaza ku yi kaza ba da sunan ibada sai akwai mai, amma in maslaha ne na rayuwa aka samu maslaha dole za a. Ina fata mun fahimta. To kun ga umarni iri uku kenan. Duk abin da Allah ya ce, manzo Allah ya ce dole a bi. Duk umarni da ya saba Allah ya ce dole a saba shi, ba za a bi shi ba. Amma duk umarnin da Allah bai ce wa manzo Allah bai ce ba, a ce kai ba ce kai ba, amma a cikin bin sa akwai maslaha to sai a bi. Amma cikin bin sa ba maslaha to kaga nan gurin ba za a bi ba kenan. Kuma ba a yi sako ba dan an yi haka, duk da waɗansu malaman suna cewa tunda dai ba nassin da ya ce kar a yi, ba kuma nassin da ya ce a yi, to a nan gurin maganar shugaba tana da ƙarfi cikin abin da babu nassi a kai. Ina fatan kun fahimta. To wannan abu na farko kenan da na ce ya kamata mu cike bamin da shi. Abu na biyu, a yanzu waɗannan hadisai da duk muka karanta, a kan wa za su gaskata, su wa za mu mu'amalanta da wannan hadisan? Shin malamai waɗanda suka kunshi limamin juma'a da na kamsa salawat da malaman zaure da malaman allo da malaman makarantu, ko kuma gwamnoni da ciyamomi na local government, ko kuma sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwa? Tunda dai waɗannan su ne nau'ikan shugabanci da muke da su guda nawa, guda uku, kowanne an yarda shugaba ne. Malamai an yarda shugabanni ne cikin jama'a, sannan kuma sarakuna su ma shugabanni ne cikin jama'a, sannan kuma gwamnoni da tiyamomi na local government su ma shugabanni ne cikin jama'a. A yanzu a waɗannan hadisai a kan wa za su fi gaskata? Don kun ga anan gurin aiki da hadisan shine mu gane a kan wa za su gaskata. In mun gane a kan wa za su gaskata, sannan za mu yi mai, za mu yi aiwatar da su. Yanzu ka iya zuwa karkai abin nan ka ce kai ka yi wa masarauta Tawaye, masarautar Kano, masarautar Katsina, masarautar abinan sultan a Sokoto kayi mata tawaye ba ruwanka da ita. Sai mu ce wannan hadisin ya haukanka ko bai haukanka ba, ko kuma ka ce kai daga yau ba ruwanka da gwamnatin jihar Kano, ba ruwanka da gwamnatin jihar Kaduna, ba ma ruwanka da gwamnatin shugaban kasa ma ta Obasan, kai kaucin gashin kanka kake. A nan guri ya kamata mu kalla dan Allah wai fa cancanta wannan ya haukansu. Wato duk a iyakacin tunani da tunda ko da za mu za kalle shi ga ka'ida, ga ka'ida idan ka ce shugaba to wanda yake yana da ikon zartaswa yi ko a hana, kaga anan gwamnati ne suke da wannan ko su suke da ikon su baka fili ko su kwashe, su suke da ikon su kafa gwamnati su dauki alkali ko su kore shi, su suke da gidaje na kurkuku da menene ko sa mutum a kulle shi ko kar a kulle shi yana hannunsu. To wannan kenan. To amma kuma in ka ce gwamnoni ne to ai ya iya yiwa watan wata rana kana Kano a turo maka gwamnati Kirista, to kuma shi shugaban da za a yi wada a lalle ya zama musulmi ba arne ba, dan a nan Kano an yi waye Dominic Oneya, to ka kuma sai a ce Oneya lalle mai masa da'a, kaga akwai rikici. To idan ka ce sarakuna ne su kan zai yi lalle gashi nan a masarautar Kano da ta Zazzau da ta Daura da ta Katsina da Borno da Sokoto da Gondo da ina ne babu yanda za a yi kai tsammanin a ce wata rana za a samu sarki a waɗannan masarautar, kuma ya zanto arne ne ba musulmi ba, ashe musulmai ne su tsantsa. To amma ya rage, su suke da ikon ɗaukan alkali ko su da shi, su suke da gidajen kurkuku a hannunsu, ba su ba ne ba. To amma kuma sun ce su ma shugabanni ne, ko ba haka ba? Su ma shugabanni ne kuma ana binsu, kuma waɗannan su ma kuma su ma shugabanni ne. To kaga nan gurin ba wallahi halin da muke ciki makamancin na jahiliya din, sakamakon da zaka fita da shi dole ka yadda cewa halin da muke ciki, dan babu shugabancin guda ɗaya kaɗai ta ce gwamna baya iya mallakar jiha dole sai da goyon baya mai sarakuna. Sarki baya da ikon ya sa a yi ko a hana, zai iya yin magana ya yi kira, shi yasa ƴan jarida suke kokari su ba abin mafita, ce sarki ya yi kira. Yadda sarki ya yi kira, kai ma za ka iya yin kira, ni ma zan iya yin kira, ba umarni ba ne, ko ba haka ba? Wannan samawa abin mafita ne, tunda Turawa sun zo sun mana sun yi illa, sun cire sarakuna gaba ɗaya daga harkar mulki, amma cire su daga constitution, ba su da ikon su baka fili ko da tafin hannunka, sai dai su saya su ma ko a ba su a yi musu alfarma don girmansu, amma ba mallakar su ba ne ba, ko ba haka ba? To kaga anan gurin sai ake wa abin dabara a ce sarki ya yi kira, kaga ba ya yi umarni ba kenan, kaga abin nan daban gaskiya wala cikin ruhu ko shakka ba ku a nan gurin ne. Sai dai kawai abin da za mu iya cewa idan gwamnan jiha ko chairman na local government ya zo musulmi, to kila da hadisan za su fi aiki a kansa sama da sarki, amma idan ya zanto arne ba za su yi aiki a kansa, dan shugabanci shi ne umarni da hani, sanya doka da kuma binta a ga an yi aiki da ita, wanda wannan a halin yanzu tsakani da Allah duk baya hannun sarakuna, ko shakka babu su ya fi cancanta su yi, musamman sarakuna na kasar Hausa su ya fi cancanta su yi, saboda mai, saboda mulkin nasu ai ci gaba ne daga mulkin Shehu Usman Dan Fodo da ya zo ya same su da gargajiya ya jaddada ya mai da shi musulunci, aka kafa gidajen yaro kusa da gidajensu, aka yi masallacin juma'a a kofar gidajensu, aka ba su tuta. Kowace tutar da aka karbo daga hannun Shehu ba wai tutar kawai aka zo da ita ba a matsayin sun ma, kowane sarki sai da aka ba shi littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a don ya karantar da al'ummarsa. Ina ba za mu fahimta, su ne ya fi cancanta da su gudanar da wannan, don mulkin nasu ya fi ɗorewa kuma ya fi kwarjini a wurin mutane sama da wannan da sauransu. To amma kuma babu yanda za ka yi, saboda ga shakiyancin da Turawa suka zo suka dasa suka yi tafiyar suka kyale mu cikin ruhani. Duk wannan bai yake nuna mana ƴan uwa musulmi cewa halin da al'umma take ciki tana da buƙatar a kawo mata ɗauki, ko shakka ba al'umma tana buƙatar ɗauki. Bari mu karasa wannan takaitaccen babin tunda baya da yawa. Babun nahyi an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayati idza lam yata'ayyan alayhi aw tad'u hajatun ilayhi. Babun da yake magana dangane da yin hani game da mutum ya roƙi shugabanci, wa ikhtiyari tarkil wilayat, kuma babin yana bada zabi akan mutum ya bar shugabanci din idan lam yata'ayyan alaihi in bai zama dole akan shi ba aw tadau halisan alaihi ko kuma bukata bata tilasto akan yayi ba abin nufi dai shine wato wannan babi zai nuna ba daidai bane ba zai nuna lalle an yi hani a shari'ance in nemi shugabanci shari'a ta hana in je in ce lalle ni zan zama shugaba a wuri kaza قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وبنجي تعالى تلك الدار الآخرة وانتن جدان لاهرة وانتن جدان كرسي نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض منتان ديتني اتوانن جدان كرسي كو وانتن جدان كرسي منتان ديتني للذين لا يريدون علوا في الأرض قواتن دباسا سن shugabanci a ban kasa wala fasada ko ba sa san fasadi a ban kasa wala aqibatu lil muttaqin karshen makoma kyakkyawa na tabbata ga masu takawa wato Allah ya tanada aljanna ga waɗanda ba sa san shugabanci wato shi ba karmi bane ba malam duk wanda yake neman shugabanci ba dan shi ake tsara da aljanna ba wanda baya san shugabanci to dan shi ake tsara da aljanna duk wanda baya san yake san barna ba dan shi ake tsara da aljanna ba wanda baya san barna to wannan dan shi ake tsara da aljanna lafazin al'ulu na daukar ma'anan girman kai na daukar ma'anan dole sai na shugabanci mutane dole sai an bi ni shine ulu sannan lafazin fasad na nufin barna a ban kasa imma ta hanyar daukar makami ka razana mutane ko ka kashe su ko ka kwace dukiyarsu duk wannan na cikin al-fasad fil ardi ko ta hanyar ta'amuli da muggan kwayoyi wanda suke lalata kwakwalwar mutum duk mai tunkayya akan wannan mai san fasadi ne a ban kasa mai san fasadi a ban kasa ko ba a yi aljanna da shi ba abinda malai yake so ya nuna mana tunda Allah ya ce lillahi zina la yuriduna uluwan fil ardi in kace kana son shugabanci ka shiga cikin nan kenan wa an abi sa'id abd alrahman bin samura radiyallahu an qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga Abu Sa'id shine Abdurrahman ibn Samura yace manzon Allah ya ce da ni ya Abdurrahman ibn Samura ya kai Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara karka roki shugabanci karka roki sarauta al-imara sarauta ko mukami fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin idan aka baka shugabanci ba tare da ka roka ba ko inta alaiha za a taimake ka akan gudanarwa kai daidai kai adalci sai Allah ya taimake ka akai wa in utitaha an mas'alatin in karo in aka baka shugabanci bayan ka roka ka nema ka kai goro da mari sai ka samu wukilta ilaiha sai a wakilta ka da shugabanci a gaya za ka yi ma'ana sai Allah ya cire taimakonsa daga mankatar da taufiki daga gare ka kyale ka kai ta budun buduma duk aikin kirki da ya kamata ka yi shi sai ka kasa yi duk shirme sai ka shiga ciki kaga an kyale ka da dabara ka kenan wa in halafta ala yaminin manzo Allah ce idan kai rantsuwa akan wani abu rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda ba wanda ka rantsan ba shi yafi alkhairi fa'ati alladhi huwa khairun to ka je wa alkhairin duk inda yake wa kaffir an yaminika kai ka fara rantsuwan ka kai dai ka rantsi wallahi ba zan je wuri kaza ba gobe daga baya sai kaga zuwan ka yafi alkhairi to sai ka je din kai ka fara rantsuwan ka kai ne ka rantsi wallahi ba zan ba wani kaza ba sai kuma daga baya kaga bashi din shi yafi alkhairi to ka bashi din kai ka fara rantsuwan ka abinda manzo Allah ya faɗa Abdurrahman ibn Samura kenan abi sa'id shine Abdurrahman ibn Samura wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa Abi Dharr radiyallahu anhu daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kare da gare shi قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتي منذ صلى الله عليه واله وسلم يتي يا ابا ذر يا كي ابو ذر اني اراك ضعيفا ني انا غنن كاي مي روني ني انن روني نا جيكي كو روني نا اديني ابن دي كي نفي روني انن غورن با وي رونن اديني با ينا دا اديني ينا دا عقيده ان غاني كو اما ابن دي كي غني raunin Abu Dharr rauni ne na ba zai iya cewa a yi ko a bari ba shi a karan kansa zai iya yin kirki kuma zai hannu daga sharri amma ba zai iya matsawa mutane ba to kaza ne ya dace ya zama shugaba. Shi shugaba ana buƙatar wanda zai matsa mutane su bi Allah dole, ba wai dan suna so ba ko sun ki, amma ba wanda zai ce to ya jama'a ya kamata ku yi kaza, ba shawarwari ake ba mutane ba, sa su ake. Shugaba baya bada shawara, umarni kawai yake. Waɗansu malaman suka ce abinda manzon Allah yake nufi da rauni, Abu Zarin Al-Ghifari yana da zuhudu, zuhudu na ƙarshe. Cikin zuhudun sama har shi yana ganin haramun ne ka ajiye kuɗi a wurinka su kwana, ya kamata duk abinda ka samu ka ci, to ragowar karka kai banki duka bayar sadaka gobe kuma Allah ya yi. In ko ka ajiye to kana cikin wallazi ne kana zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. To idan ka ɗaukan wa kanka wannan ka'idar, kaga zai zo ce kowa ita zabi. To in kuma yace kowa ita zabi, kaga an shiga cikin matsala. Dan kai idan ka ɗaukan wa kanka zuhudu, karka ce kuma wancan ba sai ya yi zuhudu, wancan sai ya yi zuhudu. Kai ne kaga dama sai ka tafi akan haka, kana da lada gurgudan kyakkyawan niyyarka. Ko ba haka ba, ka ce kai ba za ka ci mai kyau ba, ka ce kai ba za ka sa mai kyau ba, ka ce to ko ba za ka ce to wani ba kare ya ci mai kyau, wani ba kare ya sa mai kyau, wani ba. A'a, wannan ba ka ci da sa mutane akan haka. Kai dai da ka ɗauki layin sai ka ɗauka, gurgudan niyyarka gurgudan sakamako da Allah zai maka. Amma ko ba za ka zo ka ci mutane su ko ba haka ba ne ba. Tun da dai abin asalinsa halal ne sai ka kyale su, amma abin da Allah ya haramta shi ne za ka hana su. To wannan nahiya ita manzon Allah ya gani. Yace inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Yace ina so maka abin da nake so wa kaina. La ta'ammaranna al-ithnayn. Kar ka yadda ka zama shugaba koda akan mutum biyu ne. Ballantana sun faka. Wa la tawallayanna mal yatim. Kar ka yadda ka rike dukiyar maraya. Dai dai sarka zai masarita ko ba ga. Shi ne dauka tun da shi ne sarka zai yi, to da marayan nan ma. Kai ba Allah ya kamata ka samu ladan can yaje ya sarukar masa. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. Ashe a nan gurin wani lokaci kawai kasancewar mutum shi ne kirki ne, ba shi ake kallo ba a wajen shugaba, duk da cewa wannan yana da muhimmanci, wani mutumin kirki ne, amma yana da kirki kuma zai iya sa a yi kirki, to wannan shi ake kallo wajen shugabanci. وانه قال قلت يا رسول الله الا تستعملني دغ ابو ذر الغفاري yace nace da manzon Allah shin ba zaka bani wani mukami ba ka nada ni mana shugaba a wani wuri fa daraba bi yadihi ala mankibi abu zar yace sai manzon Allah ya dauki hannun sa ya buga akan kafadata thumma qala sannan yace ya abadir innaka da'if ya kai abu zar kai fa mutun ne mai rauni wa innaha amana shugabanci kuma amana ce wa innaha yawm alqiyamati khizyun wa nadama shugabanci a ranar tashin kiyama hasara ce kuma abin nadama ne, kaskanci ne da nadama. Illa man akhadha bi haqqiha, sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙin shugabancin gaba daya. Wa adda allazi alaihi, ya bayar da duk abin da ke kansa na tilas bai ragewa mutane komai ba, to wannan shine ba zai nadama ba. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Hurairah yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama, ku mutane za ku zo kuna kwadayin shugabanci, za ku zo kuna kwadayin sarauta da muqami, wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama, kuma za abin zai zame muku nadama a ranar tashin kiyama, abin zai zame muku nadama a ranar tashin kiyama. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. To waɗannan so ne hujjar Imam an-Nawawi cewa ashe an hana mutum ya nemi mai shugabanci. To zaka je ka karanta a cikin kasar Annabi Yusuf a cikin Al-Qur'ani, yana cewa da sarkin garin su ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali, ka sanya ni in zama shugaba, in zama mai kula da albarkatun kasa, lalle ne mai amana ne, sannan masani ne game da yadda za a sarrafa ga wani dukiya. To annabin Allah ya roƙa, ya roƙi muƙami, ya roƙi matsayi shi da kansa. To abinda malamai suke cewa ko dai mu ce waccan ai a shari'ar sa kenan, shi annabin Annabi Yusuf a shari'ar sa ba a hana mutum ya nemi shugabanci ba, amma a shari'ar manzon Allah an hana. Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda manzon Allah yake hanawa mutum ya nemi shugabanci idan mutum mai rauni ne, amma idan mutum ya san shi ba mai rauni bane tsakanin shi da Allah a zuci so yake kawo gyara babu laifi ya nema dan annabi Yusuf ya lura a lokacin in bai nuna kansa bai ce ni zan yi za a iya baiwa wani musamman na farko ana ganin shi ba ko ne a garin na biyu kuma gashi yanzu ne ya fito daga kurkuku duk da cewa ya bayyana cewa sharri akai masa dan matar sarki ta ce al'ana hashasal haqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin ita da kanta ta faɗi wannan to amma duk da haka idan ya kyale kila da ba za a zabe shi ba za a dauke shi ba amma sai ya nema kuma sai aka bashi kuma da aka bashi kuma aka samu nasara to da haka dai nan abinda malamai suke cewa shine idan lamari ya lalace ta yadda ba a daukan mukami a baiwa mutanen kirki ko mun kirkin ka in ba roka kai ba ba za a baka ba kila a iya ba wanda yake kasa da kai wajen kirki kasa da kai wajen hali na gari to kai kuma kana da kyakkyawan niyyar zaka kawo gyara cikin jama'a to ya halatta ka roki wannan mukamin dan gudun kada baka roka ba ya fada wani mugun hannu a yi barna a yi ba daidai ba to wannan shine mas'alar da malamai da suke tattauna kan wannan abu dan haka anan gurin hani da aka yi na neman shugabanci hani ne na haramci waɗansu malamai suka ce ba hani ne na haramci ba waɗansu suka ce eh hani ne na haramci dangane da mutumin da yake da nauyin irin abotar tunda ai manzon Allah ya fuskantar da maganar ba yana sahabbai da yawa ba me yasa ya kebance maganar sa zuwa ga waɗannan guda biyar kaga wancan ya faɗa wa Abdurrahman ibn Samura yace la tasalul imara da shi yake shi kadai wannan kuma ya samu Abu Dharr yace ya Abu Dharr inni araka da'ifan an gane ko yayi magana ne akan Abu Dharr amma bai fuskantar da maganar ta zanto le umumin sahaba ba abin da yake mai muhimmanci shine kowane mutum ya gane cewa shugabanci nauyi ne shugabanci amana ce kuma shugabanci ranar tashin kiyama hasara ne da abin yi wa nadama in ba wanda ya bada haƙƙin shugabancin ba abin da zamu tike da shi a ƙarshe shine shugabanci iri biyu ne ko dai shugabanci babba ko shugabanci ƙarami shugabanci babba kamar a ce kai ne khalifa ko kai ne amirul mu'minina sarkin mummunai to kuma shugabanci karami shine ka zama shugaba a wata nahiya a wani bangare a wani sashi cikin sasanni na gwamnati a wani ƙauye a wata gunduma a wani yanki kai shugaban wannan yankin ne amma ba kai ne na gaba ɗayan gari ba to lokacin da manzo Allah ke maganar duk ya shafi guda biyun ne duk da cewa nauyin babban ya tsara nauyin waɗanda suke kasa da shi bai kawanta ba amma dukkansu su ake nufi da hadisan da suke magana akan shugabanci da adalci kuma mu'amalantar shugabanni kan da waɗannan hadisai to gashi nan dai ina ganin lallai mu ga dai cewa waye kamata a mu'amalance su da wannan hadisai ko shakka babu wanda yake da ƙarfin zartaswa ya ce a yi ko a bari su ne suka fi cancantar a mu'amalance su da wannan hadisai sai dai kuma su dole ne a ba su karantarwa da shelanta musu cewa abin da yake wajibin su shine su rika ji cewa eh shugabancin musulunci suke dan su kuma dan suna kokarin tsare da kansu dan duk wanda yace shi ba na musulunci yake ba to kaga ya zaka ce kuma to amma malace shi da hadisan da annabin musulunci yazo da su kaga kuma wannan ba zai yi ba wallahi alam wannan shine abin da ya saka ka darasin yau abinda muka fada zama da dai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah shi yafe mana shin zabe na ƙuri'a zai iya zama mubaya'a ita mubaya'a ba lallai bane sai ka yi ta da baki ko ka je ga ka ga shugaba jin amintuwa da shugabancin sa a kanka a cikin zuciyarka shine mubaya'a din ka ji a zuciyarka ka aminta wane shugabana ne idan yayi umarni zan bi to ita ce mubaya'a zuwa ka je ga ka ga shi ka bashi hannu wannan karfafawa ne amma ba lallai bane haka annabi yayi hakar sahabbai dan lokacin ba su da yawa za su iya zuwa amma yanzu kamar misali a ce shugaba a Kano sai dukkan mutan Kano sun zo sun bashi hannu da hannu kwana nawa za a yi ana yi hannun nashi ma sai a kusan tsinke masa shi ai dan abin da wahala kuma shi yasa kaga lokacin da Abubakar ya zama shugaba ai kawai mutane sun yi mubaya'a ne a fawiyan ba wai sai mutum ya zo da kansa ba mutanen Makka suna Makkansu amma sun yi da Abubakar ne khalifa
mutanen Iraki suna Iraki din su sun yadda shine khalifa, mutanen gari kaza suna gari kaza din su, ba sai da suka taso suka zo ba inda yake. Ina ba don kun fahimta. Akan ce a Hausa bin na gaba bin Allah, don haka ta sa ina sallar nafila sai aka ce lallai sai in zo mu fita, don saboda ita sallar nafila din nafila ce, ni kuma nake zuwa, shin nayi daidai? Don sallar nafila kake yi mahaifin kai kiraye ka ko mahaifiya ko wani shugaban ka, dole ka je ka bi shi, don bin shi din wajibi ne, amma sallar nafila kuma kai da kanka ka yarda nafila ce. Da haka anan gurin kakan gabatar da wajibi akan me, akan nafila, inda ta farilla kake to shine za a ce dole sai kayi sallar ka ta farilla, don haƙƙin Allah shi ake gabatarwa akan haƙƙin bil adama. To amma tunda nafila kake yi, to wajibi ne wato ka je ka bi shi shugaban naka, sawa'un mahaifinka ne ko ma waye dinka, wanda ka yadda shugabanci ne da musulunci yadda akwai shi. Wannan ya kawo hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata fa yastajibu lakum. Wannan ina ga dai hadisin ya kamata. To a takaice dai abinda hadisin ke nuna wa, kar ku yi wa kanku mummunar addu'a shine la tad'u ala anfusikum, kuma kar ku yi wa ƴaƴanku mummunar addu'a shine la tad'u ala auladikum, sannan kar ku yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a kamar dabbobinka, kamar motar ka ta baka haushi, sai kai Allah wadaran motar nan ta wahalar da ni, ko mashin ɗinka ya baka haushi ka je an yi gyara abu ya gici, kai Allah wadaran wannan mashin, wannan mummunar addu'a ce. Duk wani abu naka ko gida ko wani abu naka na kaddara, domin gudun kar ku dace kun yi addu'ar a wani lokacin ansawa sai Allah ya ansa. Da haka nan bai halatta ba mutum yayi wa kansa mummunar addu'a. Akwai wanda idan abin haushi ya kama shi ko ya ga wata hasara sai wa kansa mummunar addu'a. Akwai kuma wanda yake wa ɗansa, idan ɗaya ya yi laifi sai mutum yayi masa mummunar addu'a. Wannan duk bai halatta ba. Wannan yake cewa kalin bayani game da hadisin da yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, hadisi ne sahihi, sai dai kuma ba wai yana nufin a kowane gari da kowane waje ba. Abinda hadisin yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, a tsakanin mahudar rana da mafadarta anan al-qibla take. To ana magana ne ga mazauna Madina, tunda su mazauna Madina suna arewa ne da garin Makka, don haka daga Madina kudu ake kallo ake yin sallah. Kaga tsakanin mahudar rana da mafadarta, tsakanin gabas da yamma, anan al-qibla take. Don haka manzo Allah ya yi musu wannan bayanin. Amma mu yanzu anan a Kano, idan ka ce tsakanin gabas da yamma anan al-qibla take, ma'ana mutum ya kalli arewa kenan ko kudu ya yi sallah, kaga bai kalli al-qibla ba. Don haka hadisin yana magana ne akan wanda suke nahiyar Madina kadai, Madinan kanta da sauran wuraren da suke makwabtaka da ita, ko nahiyarta inda in sun tashi yin sallah kudu suke kallo don kasancewar Makka tana kudancinsu. Su hadisin yake magana, amma ba kowa da kowa ba. Wanda ya ce da Allah a yi nasiha game da waɗanda suke ɗaga waya ana cikin karatu, ba su kashewa. Wannan kan ba daidai ba ne ba. Ya kamata duk wanda zai zo masallaci ko sallah ko karatu, to ya kashe wayarsa, don shi ke nuna cewa ka tara hankalinka akan abin da ka zo don shi. In sallah ce, ka tara hankalinka akan sallah, wanda wannan zai baka natsuwa, kuma ya sa sauran masallata na gefenka kowa ya samu cikakkiyar natsuwa. Ita kuma natsuwa ɓangare ne muhimmi a cikin sallah, tunda Allah ce fa izzatum anantum fa aqimu sallah, idan kun samu natsuwa to ku yi sallah. Dole sallah sai da natsuwa a cikinta. Kuma Allah ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallah. Khushu'i a cikin sallah kaskantar da kai, dan haka malamai suka ce shi khushu'i shin aiki ne na zuciya ko aiki ne na gabbai, amma a ƙarshe dai suka fitar da sakamakon cewa shi khushu'i aiki ne na zuciya wanda tasirinsa ke bayyana akan gabbai. Zuciya za ta taru akan sallah din tunda ka san munajati kake kai da Allah. Idan aka ce yau kana munajati kai da wani sarki cikin sarakuninka ko wani shugaba cikin shugabanninka, za ka ga cewa baka son ya fahimci hankalinka na wani waje bayan ga ka a gaban shi. To ya kake munajati tsakaninka da Allah, hankalinka na wani waje, sannan gabbanka kuma za su biyu akan haka. To amma idan mutum ya bar wayarsa ko yaya ta yi kara a cikin sallan nan, zai dauki hankalin kansa kuma ya dauki hankalin sauran ‘yan uwansa masu sallah. Haka kuma idan an zo wurin karatu, sharaɗin fahimtar karatu shine ya zanto kana sauraron abin da malamin ke karantarwa, Qur'ani ne, hadisi ne, fiqhu ne, koma menene. Amma idan zuciyarka ta shagala zuwa tunanin wani abu daban, wato gangan jikinka ne kawai a wajen, baka tare da majalisin da zuciyarka, to babu yadda za a yi karatun da ake amfana da kai, ba zai taba amfana da kai ba, dan ba za ka taba ganewa ba. Ko ka gane wani sashi, wani sashin kuma ka bar shi, to kaga wannan hasara ce gare ka. Sannan kuma koyawa wayar taka ta buga za ta dauki hankalin su waɗanda suke tare da kai cikin ‘yan uwanka musulmi, ka shiga haƙƙinsu, wanda suna da haƙƙi akan ka na lokacin da ka zauna da su a majalisi ɗaya, karka yi dukkan wani abin da wani zai ji ya yi tsaki ko ya ji ba daɗi, ko da bai tsaki ba a zuciya ji babu daɗi, ka shiga haƙƙinsa, ɗan uwanka ne musulmi. Wannan duk suna daga cikin adab na majalis, mutum ya kiyaye duk abin da zai shiga haƙƙin ‘yan uwansa musulmi. Kuma bugu da ƙari, duk malamin da yake karantarwa kuma ya ga daidai lokacin da ake cikin karatu ko na Qur'ani ko na hadisi wayarka ta buga, to shi abin da zai dauka shi baya da kima a wurinka, kuma karatun da yake baya da kima ko daraja a wurinka, ballantana kuma in ka dauki wayarka ansa, wannan karshen wulakanci da zaka yi wa malaminka kenan. Ni in ne haka zan dauka a cikin zuciyata. Da zo da safe muna karatu a masallaci a can Dorayi, muna ci in karatu, wani ɗalibi wayarsa tana buɗe, aka bugo masa ya tashi ya ɗauki wayarsa ya fita ya je ansa, hello hello, duk ya ɗauki hankalinmu ta yanke, ya sake dawowa kuma ya barta abu, da ana cikin yi kuma ya sake ɗauka da yi sai ya ansa. Na ce musu ni ma dai wayoyin nan ina da su, duk lokacin da zan zo wajen karatu kashe su nake, nukan yi ƙoƙari wani lokacin ma bawa na zuwa da ita wajen karatu, wani lokacin kafin in fita daga mota, wani lokacin sai na zo in tuna, da kuma waya ta buga matukar na riga na kai ko ban fara karatu ba, in na zauna akan kujera waya ta buga, to zan ɗauko ta ne in kashe ta in sa ta cikin aljihu, bana ansa wayar kowaye ya bugo mun, duk muhimmancin sa a wajena, ina ganin abinda na sa a gabana a lokacin na ayoyin Alkurani da hadisan manzon Allah sun fi shi muhimmanci, kowaye mutum kuwa a duniyan nan babu yanda za a yi ina cikin karatu wata waya ta bugo face sai na yi kokarin na sa hannu cikin aljihu na kashe ta, ballantana in wannan din ya faru a cikin rayuwa tun daga dai lokacin da muke yayin waya din zuwa yanzu kusan shekaru nawa kenan, ko shekaru uku ko hudu ne da wayoyin suka yawaita a hannun mutane, to duk wanda yake zuwa wurin karatu na zai kidaya so nawa yaji wayata ta buga, kila bai fi so uku ba, gaba daya cikin shekaru uku nan in yayi yawa kenan bai fi so uku ba, wannan ko mantuwa ce da ajinsu ne, dan adam na iya tohuwa da ita manta ashe tana yi, da na ji ko zan dauko ta in kashe ta, amma sai ga mutum ya barta a bugo ta yanke kuma ya sake barin ta, ko mutane suna kallon shi kamar yadda na faɗa, wannan zai baye zuwa ga kai ka cuci kanka dan ka dauke hankalinka daga kan abin da ya kawo ka, sannan ka cuci ‘yan uwanka musulmi za su ji babu daɗi, sannan shi malamin da yake karantarwa zai fahimci cewa shi din baya da kima a idon ka, kuma abin da yake karantarwa baya da kima a wajen ka, da haka ya kamata mu yi hattara. Wannan yake cewa wani principal din su na makaranta yana tsare su ko sun yi gemu ya ce sai sun aske, to ku kai shi kara wana, ku rubuta takarda zuwa ga zonal office, ku yi kofi zuwa ga wani wuri na sama, dan me principal zai ce a aske gemu, baya da haƙƙi akan wannan, kuma wannan yana daga cikin kuma wani doka ta ilimi ne a Kano, kila shi dan bid'a ne kuma ku ya dukun zama ahlus sunna zai takura muku, to shi kenan sai ku yi rubuce rubuce, ba ta aka kuma sarshen kunya ba, amma dai ku yi rubuce rubuce ga kun san haƙƙin ku, idan abin ya kama ku je diskar labarai ku faɗa, ku je diskar labarai ku faɗa, za ku je ma freedom ku faɗa, ku je ku faɗa. Amma na ai ba daidai bane ba wani malami ya zo ce kara sayar da gemu, dan me zai hana sayar da gemu? Shi kare ya ki tsayarwa kuma shi kenan, sai ce kuma kowa kare tsayar. Sunnar Annabi ko mutum ya yaki da ita, me mu ko masa gobe kiyama kenan? Wannan kuskure ne, wannan ba daidai bane ba. Ku dai ba hanyoyin da ya dace, ku daga al'amarinsa zuwa gaba, a yi ta yi a gani. To wannan gurin ya kamata mu takaita, idan kamar yadda na faɗa tun jiya a karatun gadon kai cewa ranar Laraba ba za mu samu damar yin karatun Beirut Road ba, kamar yadda ranar Alhamis kuma ba za mu samu damar yin karatun Ahkamul Jana'iz ba, ko don su ƴan matsaloli haka a gabana da yawa. Amma dai Juma'a za mu samu damar yin tafsiri insha Allah. Sannan kuma rana ta yau Asabar kenan, rana ta yau shi ko ba za mu samu damar yin wannan karatun banar Riyadus Salihin. Da akwai wata lacca da za a yi tun kafin sallah a kofar gidan madakin Kano, to kuma aka nemi yanzu a sake yin ta. Saboda haka a ranar ne za a gabatar da laccar, don haka sai dai mu yi hakuri. Ranar ta yau ba za mu yi karatun Riyadus Salihin ba, amma sati da zai biyo baya kuma sai mu dora insha Allah ta'ala. Dan da sun so ne a yi a yau, na ce to ai ban zo nan na yi bayani ba, bai kamata kuma a ce kawai na aiko ba zan zo ba. Gaskiya shiga aikin mutane. Insha Allah, wanda ban manta ba zan mai mesa. In Allah ya sa. Allah ya mana gaman katar. Ya hakuri malam, da watan sa a waje Hassan tsayar da sahu. A sai falalati daga Allah ya zaɓe ka, ya zaɓe ni mu zama musulmi, kuma a cikin musulmin mu zama ahlus sunna. Dan ko ka zama musulmi, in dai kana cikin musulmi ga magari kawai ga yu inna rujudu, to akwai matsala. Sai in ka zama ahlus sunna, ko ba haka ba. Wannan shine gaskiyar labari. Wannan shine gaskiyar labari. Dan musulmi ga bid'a akwai matsala ta tare da shi. Matsala ba kan wannan, wallahi tallahi. Matsalar sa ta fi ta fasikin musulmi. Dan malamai da suke faɗa cewa albid'atu uhabbu ila iblis min al-ma'siyah. Iblis ya fi son bid'a sama da aikin safo. Don idan ka je ka samu mai shan giya, ka tambaye shi halin shi ko haram zai shi haramun ce, zai dan sadaka ya ce ya haramun ce. Sai dai fa in yana bugi. Kaga wannan kuma labarin da zai bayar da ban, tunda tasirin buguwa wannan kuma wani abu ne daban. Duk wanda yake zina ya san laifi ce, duk wanda yake sata yake sane ya san laifi ne. Amma wanda yake bid'a yake kada gangana zikiri mai yake yi a tunaninsa ibada, cikin su ake sa ran zai tuba da wuri. Wanda ya da abin da yake laifi ne, ko wanda yake ganin ibada ce da falala da karama, wanda yake ganin laifi ce shi ake sa ran zai tuba. Shi yasa bid'a ta fi illa. A nan gurin ba makiya sahabbai za su ce da kai, to ai ga shi kun kawo hadisi cikin musnad cewa Walid, kuma Walid din nan sahabi ne, ya je yayi kaza yayi kaza, ga kuma Allah ma ya magana a kai ya ce masa fasiki, yanzu kai ba za ka la'anci fasiki ba? Sai ka ce to kaga nan gurin inda kai jahilci. Mu rikicin mu akan sahabbai da kai ba ma cewa sahabbai masumai ne, sahabbai adalai ne ba masumi ba. Akwai bambanci tsakanin masumi da kuma adali. Adali yana iya yin sabo sai dai baya dawama a kan sabo. Masumi kuma shi ne wanda baya sabo kwata-kwata. Su kaga wannan annabi kenan. Sahabbai kuma matsayin su ɗaya da annabi? A'a. Shi shi ne masumi, amma su ne ne adalai ne. Ba masumai ba ne. Ma'ana suna yin sabo, amma ba sa dawama a kan sabo. Da yawansu Allah ya arzuta su da tuba. Idan mutum ya sako ya tuba, to za ka lura da tuban da ya yi ne ka ba shi hukunci, ko za ka lura da sakon da ya yi a bara da bara wancan ka ba shi hukunci? Da me za ka ba da hukunci? Halin da ya biyo bayan tuba, ko halin da yake kafin tuba? Halin da ya biyo bayan tuba.